بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. أقوال مكتعل أولا مصناسي من البركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيو أن صافية بيو جوة جمادى الآخرة هجرا منذ صلى الله عليه وسلم dubu ɗaya da ɗari huɗu da talatin da ɗaya, wanda kuma ya yi daidai da 16 ga watan biyar. 16 ne ko? Yawa. Ga watan Mai 2010. Ci gaba da karatunmu na littafin Ar-Rahiq Al-Maktum, nasirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Satin da ya gabata kuma dai har yanzu muna nan a cikin inda malamin yake mana bayani akan wato halaye na Larabawa da kuma addinansu da ɗabi'unsu kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wanda waɗannan abubuwa ne masu muhimmanci ƙwarai da gaske. Sanin su zai ƙara mana ƙarfin fahimta na yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi mu'amala da yanayin da ya samu kansa. Duk tasarrufin da ya yi za mu iya fassara shi cewa yana da alaƙa da yanayin da ya samu kansa ɗin nan, wato halin da waɗannan bayin Allah suke ciki, sawa'un a gefen abin da ya shafi addininsu ne ko kuma abin da ya shafi wato al'adunsu na yau da kullum, ko kuma abin da ya shafi mu'amalarsu da maƙwabtansu. To alhamdulillah mun samu jin abubuwa da dama, musamman abin da ya shafi gefen addini. Kuma ina jin inda muka tsaya mun gama da maganar addini ɗin ko? Muna kan alhalatul ijtima'iyya ko kuma suwarun minal mujtama'i al-arabi al-jahili, mun fara wannan. Haka ne? Inda muka tsaya shine wajen maganan ne, wa kanat alaqatu ar-rajuli ma auladi, nan ne ko? Yawwa. Mun tsaya kan kissar rigimar da ta faru tsakanin Sa'ad ibn Abi Waqqas da Abd ibn Zam'a, da bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da hukuncin da ya tsakanin su. Tunan yana cewa wa kanat alaqatu ar-rajuli ma auladihi ala anwa'in shatta, alaƙar mutum a lokacin a jahiliya tsakaninsa da ‘ya’yansa tana da bambanci ƙwarai da gaske, ma’ana iri-iri ce, ba sifa ɗaya ta ɗauka ba. Faminhum man yaqulu, a cikin Laraba akwai wanda yake cewa innama auladuna banina akbaduna tamshi ala al-ardi, yace ‘ya’yanmu ba wasu ba ne, ‘ya’yanmu ne kamar wato ƙodar mu ce ta cikin mu wadda take yawo a bayan ƙasa, ma'ana ƙodar ka ɓangare ne na jinin jikinka, asalinka ne, ma'ana duk abin da ɗana ya yi kawai shi kenan, ba wanda zai isa ya ɗaga masa ido ko kuma ya ce zai masa wata magana. Ma'ana a cikinsu akwai wanda suke ɗaukar kamar in mu ne nan za mu ce kamar wanda suke shababa yaya kenan ko? Duk abin da suka dama su aikata. To shine wannan fassarar wannan magana. Wa minhum man kana ya'idul banati, daga cikin su kuma akwai wanda suke binne ƴaƴan su mata da rai idan mutum aka haifa masa ƴa mace khashiyatul ari saboda tsoran abin kunya ko a ce ta je ta yi zina ko makamancin wannan wal infaqi da kuma ciyarwar da zai wahalar da zai dauka ta daukan nauyin da kuma dawainiyar rayuwarta da irin kudin da yake kallowa zai kashe in an tashi mata aure to irin waɗannan abubuwa sai ya ce aje a tona rami a sa ɗan nan da ranta sai a binne ta wannan yana cikin miyagun al'adu da larabawa suke a wancan lokaci wa yaqtulu al-awlada haka nan yana kashe ƴaƴa khashiyatul faqri wal imlaq dan tsoran wato talauci da kuma fakiranci duk abu ɗaya ne imlaq talauci ne shi ma har Allah madaukaki ya bamu labari a cikin alqur'ani na irin wannan tasarrufin wato wannan hali da suke yi yana cewa qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa la taqtulu awladakum min imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabu al fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa la taqtulu an nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi dhalikum wasaqukum bihi la'allakum ta'qilun cewa ka zo ko kuma ku zo Allah madauke umarshi manzo sallallahu alaihi wasallama ya gayawa wato larabawa a lokacin nan cewa ku zo in karanta muku abinda Allah madauke ya haramta a kanku babba daga ciki kuma na farko wanda yafi kowanne muhimmanci shine kada ku tare kowa tare da shi wajen bauta wato kar ku shirka da shi kuma sannan iyayenku ku yi musu kyautatawa wato ku kyautata musu wajen dabi'a da mu'amala da za ku yi da su sannan kada ku kashe ƴaƴanku saboda talauci domin kuwa mu muke arzuta ku da su ƴaƴan kaga wannan wato yanke hanzari ne ga dukkan mutumin da zai ce saboda talauci ba zai iya daukan nauyin ƴassa mace ba bari ya kashe ta to Allah madauki yana sanarshe shi cewa da shi da kuma ƴar da komai ma shike daukan nauyin rayuwar su shike ci da su ashe kenan kaga mutum ba shi da dalili ba shi da hujja ya je ya kashe ƴa mace wannan mummunar al'ada ta dade a larabawa sai kamar da muka sani sai da musulunci ya zo suka daina ta ba dan komai ba da'iban za ga dan adam babban abin da ya dame shi a rayuwa idan aka haifa masa ƴa mace dan Allah madauki ya bamu labarin yadda suke idan an ba su labarin cewa ƴa mace aka haifa musu hankalinsu na tashi ya dugunzuma dan bakin ciki saboda munin abin da aka ba su wato labari a kansa ko aka ba musu bushara da shi amma da ɗa namiji ne aka ce an haifu sai ga kowa na farin ciki amma wannan al'ada duk da cewa ta jahiliya ce za ka ga har yanzu tana tare da wasu daga cikin mutane a musulunci ɗin sai ga mutum yana zaune an zo an masa bushara cewa matarsa ta haihu za ka gani a fuskarsa saboda ya san dai cewa al'ada ce ta jahiliya mutane ba sa son mata idan aka ce namiji ne murnar da zai yi tafi idan aka ce masa mace ce sai ka ji ya ce to alhamdulillah ne ma'ana ba hakan aka so ba amma dai alhamdulillah bari a karba da haƙuri wannan duk ɗabi'a ce ba mai kyau ba yawwa babban abin da shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kokarin yanke wannan irin al'ada din yake ba da labarin duk mutumin da ya reni ƴan mata guda biyu ko sama da haka suka girma ya tarbiyyantar da su ya ba da labarin wani gwaggwaɓar lada da za a je masa ran tashin alƙiyama ba don komai ba saboda kashe wancan irin tunani ɗin har mutum ya zama cewa baya sha'awar a ce an haifa masa ƴa mace to ko da kai yanzu kada ka riƙa hango cewa to in ta tashi yanzu me za ta yi ya za a yi karatunta da sauransu mun sani hakika tsarabar ƴa mace ya fi na ɗa namiji wajen irin abubuwan da suke bukata na rayuwar yau da kullum irin kayan da za a saya mata ma tukunna sawa saboda ita ba abu ɗaya take sawa ba namiji ya sa wando da riga da hula ka gama da shi mace kuwa bayan zani da riga za a nemi dan kwali a yi dan kunni da takalmi takalmin kuma ba za a saya ba sai irin wanda ya kala da jakar hannu ga gele da za a sa ga abubuwa dai za a ga cewa irin waɗannan abubuwan suna da yawa haka nan kayan makaranta ne zaga sun fi bukata. To amma abin da ya kamata bawan Allah ya gane shine duk abin da mutum ya kashe wajen kula da ɗansa da ya haifa, to ko menene yayi, ko mai kankantar abin nan Allah madauki yana bashi lada a kai, don haka ya rika kudayin ladan da Allah madauki zai bashi fiye da wai wahalar da zai sha. Kuma sannan akwai abubuwa da dama na arziki da Allah ke budewa mutum kofofinsa ba don komai ba, sai saboda yana da ƴaƴan ne. Inda ba shi da ƴaƴan sai ya ga cewa Allah madauki ya takaita masa rayuwar iya abin da yake da shi. Wani kuma saboda yana da ƴaƴan ne sai ga Allah madauki ya bude masa kofar rayuwa, duk da irin talaucin da ake ciki. Ku duba ku gani, ku je gidan da aka fi ko ina talauci. Ba ina nufin wai ku binciko ku ce gida kaza bane, amma dai kowa ya sani wanda za a ce a unguwa kaza ya fi kowa talauci. Duk talaucin da ake ciki ba a rasa abin da za a ci. Ko ba haka bane? A ce wuni dai gaba daya za a samu wani abu a sa, ko da ba a sami guda ukun nan daidai ba, to a ranar da ba za a kwana da yunwa ba. Allah madaukaki yana kawowa ta hanyoyi da yawa. Wani zai tashi ya wayi gari tun safen ba shi da isti'dadin komai aljihunsa, ba komai, haka ya fito. Amma fitar da zai yi da dawowar da zai yi sai ga ya dawo da wani abu. Na farko ya dogara ga Allah, sannan kuma ya fita ya nema. Kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana dama, law kuntum tatawakkaluna ala Allahi haqqa tawakkuli, da a ce kuna tawakkali ga Allah madaukaki haƙiƙanin tawakkali, to da Allah madaukaki la razaqakum kama yarzuqu at-tayra taghdu khimasan wa taruhu bitana, kamar yadda Allah madauki ke ci da tsuntsu da sai ya ci da ku haka. Sai Allah madauki kuma ya bamu misali mai kyau, dama duk misalan Allah mai kyau ne, ba wani mara kyau. Sai bamu wani misali ma'ana wanda zai kama hankalin mu fiye da wani irinsa. Ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai ya bamu wato misali da tsuntsu. Tsuntsu a cikin ushin da yake rayuwa, wato shi kasa da yake rayuwa akan bishiya ko ina ne ya samu, ba wai tattalin abin da zai ci gobe yake kawo shi aje ba. Ko ba haka bane? Da safan yake tashi ya kakkade fukafukansa ya daga sama, amma insha Allah ba zai dawo ba sai da wani abu, saboda tsabar tawakkali ga Allah madaukaki. Bai tattalin abun goban ba, amma in ya tashi zai fita, ba zama yake kuma sannan ya ce abincin ya zo ba. Yau to wannan shine bambancin, wannan shine ta'arifin tawakkali. Ka tashi ka fita ka nema tare da dogaro ga Allah. To idan mutum ya dogara ga Allah madaukaki, ba abin da Allah ba zai bashi ba insha Allah. Don haka kada a jika jin tsoron rayuwa, tsoron ya wuce iyaka. Ya kamata ya zama duk halin da muke ciki mu gode wa Allah subhanahu wataala, domin in ka kalli wanda ka fi shi, duk yadda kake za ga akwai wanda ka fi shi. Duk tsananin talaucinka in kana da lafiya, sai ka ga cewa ka fi wanda yake kwanciya a asibiti ba shi da lafiya. Wanda shi koda ba shi da lafiya, to ba shi da inda zai nemo. To sannan kuma sai Allah madauki ya kara masa da cewa kuma ba shi da lafiya, ba yadda za a yi samu wani abu. To kai ya dara ka a kansa, kasancewar ya baka lafiya, baka asibiti a kwance. Za ka tuno wannan kawai ka gode. Da'iman daga cikin abin da ke kara wa mutane godiyar Allah shine su luka kallon wanda suka fi a hakan lamarin duniya, amma kada su luka kallon wanda suka fi su. Idan kullum tunaninka shine ka gwada kanka da wanda ya fi ka a duniyance, to ba za ka gode ma Allah ba. Muna roƙon Allah ya ƙara mana godiyarsa subhanahu wa ta'ala. To yake cewa walakin la yumkinu lana an na'udda hadha min al-akhlaqil muntashira as-sa'ida, wannan ɗabi'a ta cewa ana kashe ƴaƴa mata a je a binne su da rai, da kashe dai ƴaƴa saboda kawai ƙoƙari, wato tsoron wahala. Malamin yake cewa ba zai yiwu mu fahimci cewa gaba ɗayan Larabawa a haka suke, cewa wannan kuma su ne ɗabi'ar da ko ina za ka same ta a cikin Larabawa ba. Faqad kanu ashadda an-nasi ihtiyajan ila al-banin, sun fi kowanne mutane su Larabawa bukata zuwa ga ƴaƴa maza a ce suna da ƴaƴa. Li yattaqu bihim al-aduwa, domin su kare kansu daga abokin gaba. Amma mu'amalatu ar-rajuli ma'a akhihi, amma mu'amalar da mutum yakan yi wa dan uwansa, wa abna'i ammihi, da kuma ƴaƴan wato baffansa wa ashiratihi da kuma danginsa wannan mun ji mu'amala da laraba suke wa ƴaƴansu ko danka na tsatsanka to mu'amalar su kuma ga ƴan uwa fa wanda yake wanka ne ko kaninka ko kuma dan baffanka da makamantan su wanda da kai da babanka da nasa uwa da kani ne yace faqad kanat muwaqqadatan qawiyatan mai karfi ce kwarai da gaske muwaqqad abu ne mai karfi abu mai karfi qawiyya shi ma mai karfi tanwi'in kalmomi ne faqad kanu yuhyuna lil asabiyyati alqabaliyya wa yamutuna yahyuna lil asabiyyati alqabaliyya wa yamutuna laha larabawa daga cikin dabi'arsu shine suna rayuwa dan kabilanci kuma suna mutuwa dan kabilanci mana idan aka ce wannan dan kabilar ku ne dan uwanka ne to duk abin da yaje yayi kawai dole ka taimaka masa saboda tsabar kabilanci idan yayi alheri ku yi alfahari gaba daya in yaje yayi bo muku sharri haka za ku tsaya ku kare shi ba za ku nuna wato munin a wani abu da ya fito daga gidanku ba don haka haka suke mutuwa wa kanat ruhul istima'i sa'idatan bayna alqabilati alwahidati wato ruhina a zauna tare da juna zamantakewa wato irin hali na zamantakewa mai kyau ya kasance wato shine ke jagoranci a tsakanin kabila guda daya za ka samu kabila guda daya wato komai nata tare ake yi duk abin da ya shafi gidan wani to ya shafi gidan wani in dai kabila ku daya kuma haka za a yi in bikin ka ya taso a dunguma gaba daya a yi idan wani abu ne mummuna ya same ka haka nan za a dunguma a taimaka maka haka rayuwar su take a wancan lokaci kuma ta wani gun abu ne mai kyau ko yawa amma idan mutum ta gefen a ce idan mutum yayi zalunci shi ma kuma a taimaka masa ba wai a taimaka masa wajen hana shi zalunci ba a taimaka masa a cigaba da zalunci har ayi yaki to wannan shine ba daidai ba shine musulunci ya kashe ya kawo mana sabanin haka yace tazidu hal asabiyatu kuma magana kabilanci tana kara wannan abun karfi ka san ita magana ta kabilanci wato mummunar abu ne abu ne da yake bata tsakani kuma ya kara wa mutum tsabar zalunci ya zama cewa mutum baya ganin alherin komai baya ganin alherin kowa sai wanda ya fito daga kabilar sa wannan ba shi da alheri shi yasa alama sai ta jahiliya a ce har yanzu akwai irin waɗannan abubuwa tsakanin mutane kaga misali wani idan dai aka ce wani bahaushe ne to duk abin da yake yi sai idan sa ya rufe misali ka duba ga in kada kwatantawa da sauran kabilu a ƙasar nan sai ga cewa da'iman duk abin da bahaushe yayi shi kake goyen baya ko yana da kyau ko ba shi da kyau wannan ba daidai bane yawa mutum ko bahaushe ne ko bafilata ne ya zama abin da kake son shi domin sa shine addinin Allah kuma in yayi daidai ku goyi bayan sa in yayi rashin adalci ko da yayi rashin adalci ga wata kabila ne daban ba Hausa ba Fulani ba to kada ka goyi bayan sa haka idan mutum bai yi rabe ne shi kar ka kyamace shi saboda bai yi rabe ne shi wannan duk al'ada ce mummuna kamar da zaka samu irin waɗannan abubuwa a gun Hausawa da yawa zaka ga an ce bai yi rabe wai sai a ce wai ai musuluncin nasu ma duk ba mai kyau bane makamancin irin waɗannan duk wannan abun baya taimakawa a nan ƙasar an yi amfani da wannan irin abubuwa na kabilanci din dan a raba mu tsakanin mu da ƴan uwan mu musulmi da suke kudancin ƙasar nan sai ga ana daukar kamar a ƙasar nan arewa ne kawai akwai musulmi kuma an fi kokarin a dakushe ɗan arewa da Allah zai sa wato musulmin da suke arewa da musulmin da suke kudancin Najeriya kansu ya haɗu su zama abu guda to za a ga cewa wasu abubuwan da ake yi na a tsaro mana wani abu da zai hana mu ci gaba duk da cewa daga cikin sabubban rashin ci gaban mu akwai mu din kanmu rashin wayewar mu rashin kokarin mu rashin kishin mu rashin hadin kanmu kuma sannan babba daga ciki shine babban abin da zai sa mana karfin mai karfi shine addini nan namu shi ma ba mu damu da shi ba to da Allah zai sa mu koma kan tarbiyar addinin mu kuma mu hada kan al'umma dogaro da maganar addinin mu to da za mu ci nasara wannan duk da dai kar mu shiga wani zance daban baya nufin mu ce ayi wani abu na raba ƙasa based on addini a ce musulmi gunsu daban krista gunsu daban wannan wani abu ne wanda da wahala a yi shi cikin kwanciyar hankali in ba a yi yaki ba yaki ku da kwanciyar hankali ba a neman sa don haka duk yadda zaman da ya kama mu da waɗanda ba musulmi ba lalle mu ribaci wannan dama wajen kiran su zuwa ga musulunci da kyawawan halin mu sannan kuma ba tare da zalunta su ba sannan abin da yake kabilanci ne asalin sa ba magana addini ba to haramun ne mu dauke shi ya zama cewa da shi muke fifita mutum ko mu kaskantar da shi ina fata mun fahimci wannan wannan karantarwa ce ba ta addini ba karantarwar addini shine ka so mutum in musulmi ne shi sawa'un ba haushe ne ba fillata ne iyamiri ne ba yarabe ne ba nufe ne ko wanne iri ne in dai musulmi ne to shine dan uwanka ko ina yake Allah ya ci yashin mu da irin wannan kabilanci haka koda a cikin kuma kasashen da ko kuma jihohin da yake dukkansu ma musulmi ne sai ga kuma wata musiba har yanzu ita ma ta yan garanci yawa kamar yadda muke fama da ita a nan jihar Jigawa Allah ya ce maka ta yi sauki haka amma za ka cewa wannan shi shi dan birnin Kudu ne baya san dan Hadeja ne baya san dan Gumel ne baya san dan Ringim wani abu wasu abubuwa ne wanda mu muka fayi ittifaki ma'ana iyayen mu ne ko kakannin mu suka ittifaki suka rarraba wuraren nan haka yadda muka same su babu wani mutum da zai alfahari cewa lokacin da baban da Allah madaukaki zai halice shi yayi shawara da kakansa cewa ya sa shi a garin birnin Kudu ko akwai wanda aka shawara da kakansa saboda kai birnin Kudu tafi ko ina a duniya na'am daidai ne a ce inda kake kana kishin sa kana son ya ci gaba wannan yana da bambanci yawa ya kamata mutanen birnin Kudu su so junan su su sa garin su ya ci gaba wannan daidai ne ba abin da ya saba a musulunci wai kungiya ta habaka gari da sauransu duk yana daidai ne amma wannan baya nufin kuma shikenan duk wani abu da kuka ji alheri da zai tafi Gumel ko Hadeja ko Ringin ko wani gari ko goran ko makamantan su kace a'a a toshe hanyar a birnin Kudu kai za a yi wannan duk ba daidai bane a musulunce babu wannan abu dan haka mu tarbiyyantar da kanmu akan cewa ko kaunar mu da kiyayyar mu da zamu yi wani wanda ba mu ba to tana karkashin maganar addini ne in mutum musulmi ne dan uwanka ne ko a wani gari yake ina fatan mun gane wannan Allah ya kyauta to wannan abun mai karfi ne a zamanin jahiliya irin wannan kabilanci din a waka'a inanki yana cewa tazidu al-asabiyya wa kana asasun nizam al-ijtima'i abinda aka gina wato tsarin zamantakewa akan sa huwa al-asabiyyatu al-jinsiyya war-rahib kawai kabilanci na wato daga ina kake da kuma wato indiya akai aka haife ka ma'ana ta ina suwa yan uwanka na jini da yan uwantaka ta jini wannan shine babban abin da ke hadawa وكانوا يسيرون على المثل السائر سكن تفي ا wancan lokaci akan wato karin maganan nan nasu da yake cewa unsur akhaka zaliman aw mazluman ba karin magana bace wato karin magana ce da can kafin zuwan musulunci da musulunci yazo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da ita amma da wata ma'anar ba yadda su mutanen jahiliya suke nufi ba su da mutanen jahiliya suke nufi ka taimaki dan uwanka sawa'un shi azzalimi ne ko kuma an zalunce shi ma'ana in yaje zalunci to ku kare shi ku taya shi zaluncin a kwato haƙin wasu din a zalunce su in kuma shi aka zalunta ku taya shi wajen kwato masa haƙin sa wannan a jahiliya abinda suke koyarwa kenan a alal ma'ana al-haqiqi shine ma'anan abinda ake nufi na haƙiqa min ghairi ta'dil alladhi ja'a bihi al-islam ba tare da gyaran da musulunci yazo da shi ba a musulunci abin da ake nufi shine me min anna nasr az-zalimi kaffuhu an zulmihi a musulunce in an ce ka taimakawa az-zalimi dan uwanka shine ka kama hannunsa ka hana shi zalunci din nan wato karka bar shi ya zalunci wani idan kaga yayi zalunci wani to ka hana shi ka ce a'a dan Allah karka jawo mana surutu karka jawo mana musiba haramun ne ka zalunci wani dan Allah kai hakuri wannan shi ake nufi da kace mike shi ba ka zama wato layi daya wajen azalunci wani wanda ba ku ba kabila ku ba garin ku ba illa anna tanafusa fi sharafi was-su'dadi kathiran ma kana yufdi ila al-urubi bayna al-qaba'il allati kana yajma'uha abun wahidu yace sai dai cewa wato sau da yawa zamu samu cewa wato da musabaka da tsere wajen daukaka da shugabanci sau da yawa zamu ga cewa yakan kai ga ayi yaƙe yaƙe wato tsakanin kabilun da da uba ɗaya ne ya hada su ma'ana asalin su uba ɗaya ne kakan su ɗaya kabila ɗaya ce asalin su guda ɗaya sai ga amma duk da haka saboda kokarin a ce a cikin kabila kaza to dangin wane sun fi daukaka to sai ga a cikin kabila guda su ma suna yaƙi yaƙi saboda kawai neman daukaka da neman cewa su ne suke jagorancin kabila din kun san da'iman dan adam haka yake da son kansa shi dai a ce shi ne ba wane ba yawa duk abin da ake to ya zama dai shi ne a gaba kuma shi kawai za a ambata wannan wata cuta ce da Allah madauki ya jarrabi dan adam da ita yace kama nara zalika bainal aus wal khazraj kamar da muke ga wannan a tarihi tsakanin kabilal aus da khazraj wanda dukan su mutanen madina ne kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka suke yaki tsakanin su har ya zama cewa da yahudawa suka gano irin wannan abu sai su zo su shiga tsakanin su su hada su fada sai a turo yaro karami yara suna wasa tsakanin su tsakanin aus da khazraj sai ya shiga gun wadancan sai ya ce lokacin da aka yi yaki kaza da kaza da kaza ai iyayen wadancan su suke ce muku kaza da kaza sai ya je gun wadancan kuma dai da shedan yake yi sai ya ce lokacin yaki ai iyayen wadancan su suke cewa kaza da kaza nan da nan sai ka ga jijiyoyin wuya sun tashi an tafi gida an dauko makamai yara ne kanana sai ka ga yayyan su sun biyo sai ka kuma iyayen su sun biyo sai kakanni su biyo kuma suke nan sai gari ya lalace sai ga an tashi da yaki Allah madaukaki ya kawo addinin sa kuma yazo da manzansa sallallahu alaihi wasallama ya hana irin waɗannan al'adu yace bainal aus wal khazraj wa absin wa dubyan wa bakrin wa taglib wa ghayriha haka tsakanin waɗannan kabilu ko ne guda biyu tsakanin aus da khazraj haka ake yaki tsakanin abs da dubyan haka ake yi tsakanin bakr da taglib duk haka ake yi da kuma sauran kabilu din wannan kenan yace amma al alaqatu bainal qaba'il al mukhtalifa wannan mun ji bayani na alaka tsakanin kabila ɗaya ko yanzu kuma tsakanin kabila da kabila ya suke zaman su faqad kanat mufakkakatal awsali tamaman alaka tsakanin wata kabila da wata to hakika alaka ce wadda gabubanta gaba ɗaya a rarrabe suke ba abin da ya hada su ma'ana ba ta da wani tushe ba ruwan wata kabila da wata kabila kwata kwata wannan rayuwarsu daban wacce ma rayuwarsu daban a wannan irin abubuwa har ta kai ga ada kai ba ada ba har kusa da zamanin sarakunan nan na yanzu na Saudi Arabia musamman lokacin Malik Abdul Aziz uban waɗanda sarakuna da suke yanzu za ka ga cewa idan mutum zai yi tafiya daga wani gari zuwa wani gari to sai ya duba adadin kabilun da suke hanya ya ga cewa yana da wani halifi wani aboki da zai bashi kariya a cikin kabilar in ba haka ba yana zuwa wucewa za su kashe shi su kwace kayan da suke tare da shi kawai saboda cewa ba nasu bane hayya an ga bako ya zo wucewa ta wajen rigar su inda mafiya da ma ajeji suke zama a sahara ba komai daga su sai dabbobin su sai tantun su a tatsi madara a sha a yanka akuya a yi abinci gero da dawa sai wanda Allah madauki ya hore duk wannan ba zamani mai tsawo ba duk sun samu kansu a wannan yanayi din to sai ga cewa baka da dama har haji an taba samun shekarar za ka yi mamakin kila wannan labarin an taba samun shekarar da ba a yi haji ba ma'ana ba wanda ya samu zuwa haji saboda rashin zaman lafiya akwai lokutan da suke ba da labari cewa idan mutum ya taso daga wata ƙasa zai zo aikin haji to larabawan ƙauyen nan su suke tare alhazai suna kashe su suna kwace musu dukiya har suna ba da labarin wata rana wani ya kashe wani mutumi walhaji ne da kayansa da guzurinsa inda ka san aikin haji dama bai wajaba ba sai akan wa mai iko da yake da guzuri na ka duk wanda ka ganci ya tafi haji to akwai kuɗi tare da shi kuma haka ba akwai dukiya da haka waɗannan larabawa ƙauyen sai su taru su kashe alhazai da yawa su kwashe abin da ke tare da su har ya zama ana ba da labarin wannan wata rana ya ga wani alhaji ya ɗana bindigarsa lokacin irin mai alburushin nan ne wanda ake cusawa ya harbe shi ya kashe shi da yazo sai ya lalube shi sai bai samu komai ba sai ya zauna yana kuka ko kusan me dalilin kukan nasa kun san dalilin kukan yana kuka ne akan yayi hasarar harsashin sa ba maganar wai ga dan adam kusa da shi ya kashe ba da duk an yi waɗannan zuwan waɗannan masu sarautar nan yanzu suka kashe waɗannan abubuwan ba wannan a lokacin kwanakin nan ma'ana ɗan shekaru 100 da wani abu kenan fa aka daina waɗannan abubuwan Allah ya kiyaye shi shi yasa wato wanda duk bai rasa ni'imar zaman lafiya ba bai san wato fa'idar ta ba yana cewa wa kanat kuma daga cikin abubuwan da suke yanzu na kabila wanda har yanzu suna yin sa wanda yake wani mai amfani ne zaka cewa dan kabila kaza suna duk dan kabila kaza duk ma'aikatan su wanda suke aikin gwamnati misali ana dora masa duk wata zai kawo kudi misali a cikin albashin sa a ce ya kawo naira 500 sai a samu wani ma'aji ya aje ko kuma kaman in anan ne ko aje 2000 haka ko 2500 kowa ya kawo saboda me duk lokacin da aka sami wani dan wannan kabilar ko ya kashe wani da kuskure ko da gangan an yafe masa kisan an ce ya kawo diya to mun san dama a shar'ance diya akan waye take akan aqila ko aqila ana nufin dangin mutum to sai su tattara kuɗin saboda har yanzu ana wannan shari'a har zuwa yau din nan in mutum ya kashe wani a kasar haka za a zo a kama shi sai a tsare shi har sai an yi bincike an gama an tabbatar shi ya kashe to in dan ƴan uwan wancan sun yafe masa kisan sai a ce to ya kawo diya to ƴan uwansa su za su tattaro kuɗin da za su zo su biya wannan har yanzu suna yin sa ko kuma a ce yayi sun yi hatsari da wani ya je wato ya lalata wani motar sa shi ma sai a debo irin wannan ayi amfani da shi kuma wannan mutane sai a yi amfani da irin wannan abun wajen taimakawa kansu da sa waqafai da makamantansu to yana cewa wa kanat qiwahum mutafaniyatan fil qurubi qiwahum wato karfin su mafi yawan waɗannan kabilu a yaki na tsakanin kabila da kabila yake karewa gaba daya duk abin da suka mallaka anan yake tafiya saboda kawai a ce kabila kaza ta fi kabila kaza karfi wannan shine rayuwar waɗannan mutane a wancan lokaci illa anna ar-ruhbata wal wajal min ba'd at-taqalid wal adat al-mushtaraka bayna ad-din wal khurafa rubbama kana yukhaffifu min hiddatiha wa saramatiha sai dai cewa waɗannan abubuwa da tsoro wato razanar da mutane suke yi da kuma tsoro na wasu gar abubuwan gargajiya da al'adu da suke wato sun hada kowace kabila da kowace kabila ko kuma ana samun su a tsakanin a cikin addini da kuma khurafar abubuwan da suke daina al'ada in an ce khurafa ana nufin duk abin da yake ana imani da shi ba shi da hakika yawa kaman canfe-canfe da makamantansu yace rubbama kana yukhaffifu min hiddatiha wa saramatiha sukan rage kaifi da kuma gafin waɗannan abubuwa din wa ahyanan kanat almuwalatu wal hilfu wat tabaiyatu wani lokacin kuma akan sami cewa jibintar juna tsakanin wata kabila da wata kabila din da kuma alƙawarin zaman lafiya shine hilf wuyar jejeniya tsakanin wannan kabila da wannan kabila babu yaki yawa wacce bai'iyya da kuma bibiyar juna wannan kabila tana bin wannan kabila din duk wannan abubuwan tufdi ila istima'il qaba'il almutaghayira sukan kai zuwa ga a ce wannan kabila da wannan kabila su zauna lafiya su daina yaki wa kanatil ashhurul hurum rahmatan wa aunan lahu kuma akwai watanni da kafin zuwan musulunci kuma musulunci yazo ya tabbatar da su an haramta yaki a cikin su waɗannan ashhurul hurum din idan aka ce an zo sun an shiga cikin su to gaba ɗaya yaki tsayawa yake ba wanda yake yaki da juna ba wani yaki tsakanin wata kabila da wata kabila shikenan sai zaman lafiya a lokacin ka wasu wannan su suke ci to shine yake gaya mana cewa wannan abun rahama ne da kuma taimako gare su ala hayatihim ga rayuwarsu wa husuli ma'aishihim da kuma samun abubuwan rayuwarsu faqad kanu ya'manuna fiha tamam al-amn a waɗannan watanni na zaman lafiya wanda babu yaki to sukan samu zaman lafiya sosai, zaman lafiya cikakke, li shiddati iltizamihim bi hurmatiha, saboda tsananin kulawarsu da kuma miƙa wuyar da suke yi ga wato alfarmar wannan yarjejeniya din. In aka yarjejeniya cewa babu yaƙi a wannan wata, to shikenan kuma kowa zai bi wannan tsari din, ba wanda zai je ko an tsokane ku sai ku yaƙuri, sai bayan watannin nan sun wuce sai a je a rama a cigaba da yaƙi. A ɗabi'ar su kenan a wannan lokaci. Har yake cewa yaqulu Abu Raja al-Utarudi idza dakhala shahru Rajab qulna, yace a jahiliya idan wato watan Rajab, watan Rajab yana ɗaya daga cikin watannin da idan suka zo ba a yaƙi. Sauran da wanne ne da wanne? Da Zulqa'da da Zulhijja da Muharram, ko Rajab shine shi kadai a gefe, waɗannan kuma uku a jere, dukansu ba a yaƙi a cikinsu. Daga an ce sun shigo, to babu yaƙi, kowa sai ya saurara, ko an tsokane ku sai ku haƙuri. To sai yake cewa idan watan Rajab ya shigo, muna cewa Rajab munassilul asinnati, watan fusge wato ruwan kibau. Asinna su ne kibau, nasil ɗin kuma shine ruwan, munassil shine naz'a. Amma a nan da yake kalimat ɗin min al-adad ne, an yi amfani da wato kalmar shi asalin ruwan kibau ɗin wajen cirewa ɗin, ma'ana suna cire kan inda yake da tsinin da yake kisan, shi ake cirewa sai a ajiye, sai bayan watan Rajab ya wuce sai kuma a zo a maida su a jejjera su. Shi yasa suke ce masa munassilul asinnati. Fala nad'u rumhan, ba ma barin wani mashi, fihi hadidatun, wanda yake da karfe mai kaifi a ciki, wala sahman, ko wata kibiya, a fihi hadidatun illa naza'nahu, sai face mun fusge wannan wato karfe din ne, wato tsine da zai kisa, wa alqainahu shahra Rajab, mai jifa da shi duk gaba ɗayan cikin watan Rajab din. Wa kadhalika fi baqiyati al-ashhur al-hurum, haka nan cikin sauran wato watannin da ba a yaƙi cikinsu. Wa qusar al-kalami, kai in takaice maka zance dai, ila da yawan ku duk za ku ji abin ma ya ishe ku, an faɗi al'adar jahiliyar har ta isa. Yace duk da haka dai ba tsayawa zai ba, yace annal halatul ijtima'iyya, a dunkule dai halin zamantakewa na wato Larabawa, kanat fil hadidi, can yake yayi ƙasa matuƙa, min ad-da'fi, saboda tsabar rauninsa, wal imayati, da kuma wato duhun bata. Imaya shine amaya, shine duhun bata, dalal da zulm. Yace fal jahlu daribun atnabahu, ga jahilci ya riga ya dasa saiwarsa, ta kama ƙasa. Kamar kace ne a Hausance cewa jahilci ya kama ƙasa, ya kane ne tsabar jahilci. Wal khurafatu, ga canfe-canfe da kuma irin aqidoji na jahiliya, laha jaulatun wa saulatun, suma suna kai kawo, sun kama ƙasa a zukatan mutane. Wannasu ya'ishuna kal an'ami, mutane suna rayuwa kamar dabbobi. Wal mar'atu, mace kuma tuba'u wa tustara, ana saida ita a saya, ma'ana a saya a sayar, haka mace take. Ka ɗauki mace ka kai nan ka saida ita, ba ta da wata ƙima, haka take a zamanin jahiliya. Wa tu'amalu, ana mata mu'amala kal jamadati ahyanan, wani lokacin kamar wato yadda abu marar rai yake, haka take. Wal alaqatu bainal ummati wa hiyatun mabtutatun, alaka tsakanin al'umma kuma gaba ɗayan sa dama wato mai rauni, mai alaka ce mai rauni kuma yankakkiya. Wa ma kana min al-hukumati, abinda aka samu ma na abinda ake iya kira hukuma ko gwamnati a wancan lokaci, ba irin mu bane mu yanzu, an sami ƙasa, an sami gwamnati, kuma ga wani arziki ana samun sa daga wani wuri, ana rarrabawa jiha-jiha, kowanne su yi aiki da shi, ko yawa wani wurin ai aikin wani wurin kuma ai wani abin da ba sunansa aikin ba. Za ka ga mafi yawan babban abin tausayin da biya shi ne tsabar lalacinmu, ya sa harkar kasuwancin ta mutu mus a wurinmu. Yanzu daga lokacin da aka ce wani abu ya faru, babu albashin da za a biya mutane, za ka ga tashin hankalin da za a shiga, wato ko da bai kai matsayin yaƙi ba, to ba ƙaramin tashin hankali ne, saboda gaba ɗayan kuɗi ya tashi ya tattara ya koma hannuwa, yana hannun gwamnati. Haka ne ko ba haka ba? Daga an ce wani abu ya samu gwamnati ta talauce, to shikenan duk al'ummar ta shi, duk wata basira mu ta kasuwanci fa yanzu babu.
wani lokacin a ce a ai makirci ne na su wane ne da su wane ne da ƴan kudu da wane ne da mulkin waye ya hana ai kasuwanci a wuri kaza in akwai wannan ba musu za ai ba to amma a dabi'ar mu ta Bahaushe wanda duk mun san junan mu to muna da wani abu da yake hana mu mu kanmu la hadin kai la san juna la kokarin mu ne mu na kanmu din shi kansa haka muke ko ba haka muke in zamu fada wa kanmu gaskiya yau ni ina mai da hankali akan da'iman ka ga mutane abin da zai amfane su laifin su ne dan su gyara ba ka go ka ga mutane laifin wasu dan ai kabbara ba yau wannan kuma shine hanya daidai ta yadda in muna son mu gyaru ba ka go ka ce ai gwamnati ta sace an yi kaza duk wani an saba fada kijinan ku ce ai kabbara an fadi gaskiya ko ka fada ko ba ka dafa ba ka fada ba an san ana wani abu to amma mu menene laifin abin da zamu yi mu gyara mu tashi tsaye mu yi aiki wato babu lalaci kowa ya tashi nemi abin hannunsa ba haka kawai yanzu za ka ga a dabi'ar mu fata a dabi'ar Bahaushe ne fa kawai zaka sami mutum ka dauke shi ko mutum yana dan kasuwa ya dauki Bahaushe driver kafin wata shida ko ƴan shekaru ƴan kadan sai ka ga cewa shi ma yana neman yaransa ko ba haka bane shi ma so yake ya zama mai gida hatta wanke motar ko ba zai ba ko makamancin wannan wasu ne za su a hankali sai ga yana neman ya zama shi ma mai gidan kansa wannan baka samu sai Bahaushe shi yasa manyan mu Hausawa in suka zama wani abu sai ka ga cewa sun tafi sun dauko inyamiri yana musu sakatare saboda mun ba mu da biyayya tsakanin mu ku binciki duk wanda ya kai wannan matsayin da iya daukar wannan abun kaji irin wani abun zai ga maka ba mu da amana daga ka samu wannan fa ba ina goyen bayan wannan ra'ayin bane yawa abin da yafi dacewa shine ka dau dan uwanka kai hulɗa da shi ka bashi aiki shi ma ya fa'idanta wannan shine ne mun gane wannan to amma abin da yasa waɗannan mutane suke gudun ƴan uwansu to haƙiƙa fa halin mu ne fa mara kyau saboda tarbiyyar mu ta addini mun yi aje ta gefe duk wanda ka sa shi akan harkar kuɗi tunaninsa shine yadda shi ma zai wawashe fiye da wanda ogan nasa yawa wasa haka ake ko ba haka ake to kaga waɗannan abubuwan in ba su aka gyara ba to zancen fa a zo a ci gaba gaskiya akwai wato rata mai yawa Allah ya kiyashe mu wannan muna zancen jahiliya ce sai mu waiwayo kuma sai mu ga cewa a cikin mu ma akwai wani abu ba a zamanin jahiliyar muke ba amma kuma dai akwai halin jahiliyar muna nan muna da shi eh wannan shi yasa ake fitowa dan a fadakar da mu don a daina a yake cewa wal jawlatu tijariyatu la tatayassaru illa idha sada al amn was salam mun san tafiye-tafiye da mutum zai yi na tijara na kasuwanci ba ta sauƙaƙa ba ta yiwuwa sai idan an samu zaman lafiya ko ba haka bane yawwa sai idan ya zama zaman lafiya da kwanciyar hankali shike jagorancin wuri shine yayi sai tsara wuri wa kana zalika mafqudan fi jaziratil arab wannan abu kuma a da can zamanin jahiliya abu ne da babu shi kwata-kwata illa fil ashhurul hurum sai a waɗannan watanni masu alfarma da aka ware ba a yaki a cikin su wa hadhihi hiya shuhurul lati kanat tuqadu fiha aswaqul arab ash-shahira wannan watannin fa guda hudu a lokacin kawai kasuwa take ci la ilaha illallah ka duba kai yanzu a sati guda kasuwa nawa kake ci in ka dan kasuwa ne ka ci lahadin ka ci ko ko talata ka zaba ma inda zaka ko ta ko ta kai ko sara misali juma'a kana binnin kudu in ba ta ishe ka ba ka tafi wudin haka muke ko ba haka bane alhamis ka tafi garki ko yawwa to a zamanin jahiliya ba dama kai waɗannan irin abubuwa din sai a waɗannan watannin da ba a yaki wata takwas gaba ɗaya ba dama ka tashi daga wani gari ka ɗauki kayan ka zaka sayar ka je wani gari ka samu kwanciyar hankali saboda me ba a zaman lafiya duk abin da ka ɗauka zaka kai ka sayar din wani kuma rabon sa kenan a wannan ranar Allah ya kyauta ma'ana za a kashe mutum a kwace wannan kuma a je shikenan an raba shi da shi sai ce min ukab daga cikin irin wannan kasuwanni masu shahara a lokacin nan akwai kasuwar ukab kasuwa ce wajen arafa take inda arafa take a nan area a nan kasuwar ukab take da kuma kasuwar zil majaz da majanna duk waɗannan sunayen kasuwanni ne wato masu shahara ga larabawa kuma a lokacin suke ci wa gairi hadin makamantansu yace wa amma sana'atu amma abubuwan kere-kere a hausancin aka ce sana'a ai a larabce sana'at ana nufin kere-kere yawwa amma a hausance ba in aka ce sana'a kawai kana da abin yi, sawa'un kasuwanci ne ka dauka kaje ka sayar. A larabci ba a cewa saye da sayarwa sina'a, yawa sina'a shine kila ka kila abu, kuma kila shi ma ba kila karfe ba, kawai duk abin da za a kila shi, sawa'un ko da hannu ko da abin nan tukwane da ake yi da yumbu ko kuma na karfe da makamantan su, duk abin da za a kila, motoci da makamantan su. Yanzu ne ake da motoci ko yawa, yace fakana fakanu ab'ad al-umami an su, larabawa sun fi kowace al'umma nisa daga a ce sun kila wani abu, ba komai ba su iya bane kila, ba sa kila la mota, shi yasa kuga a zamanin da ba a san su ba ma, banda zuwan musulunci da saboda rukun da suke wa musulunci Allah madaukaki ya daukaka su, yasa suka yi saitara akan kasashen da suke kusa da su, suka rusa daular Roma, suka daular rusa Farisawa, Iran ta koma karkashin musulunci, in ba da ba dan wannan rukun ga musulunci ba har suka yi ihtikaki da su, waɗannan kuma da Farisa da Roma ɗinnan wurare ne masu tsohon civilization, suna da wayewa da daddiya da karatu da meye, sun iya kasuwanci tsoho kuma sun iya kere-kere. Don haka larabawa da suka karbi bayan sun jawo su, sun dawo da su cikin musulunci, suka fa'idanta da irin al'adunsu da ɗabi'unsu. Yawwa yace wa mu'azzam as-sina'ati allati kanat tujadu fil arab, mafi yawan ɗabi'u ko abinan sana'o'in da akan yi a zamanin a tsakanin laraba a wancan lokaci shine min al-hiyakati wad dibaga, ko sa abinan saka ne, ko kuma wato jima ta fata, wa ghairi hada makamancin da makamancin waɗannan, kanat fi ahli al-yaman, mafi yawan su ma to mutanen yaman ne suke, wal hira da kuma gari hira wanda na gaya mana kusa da kufa, wa masharifi sham da kuma garuruwan da suke kusa da sham, masharif ana nufin wuraren da suke kusa da sham suke wato dangantaka da su ko kuma abin nan makwabtaka da su. Kana fi dakhili jaziratil arab shay'un min az-zira'a, yace a cikin jazirar arabiya akwai wani abu na wato noma, wal harfi waqtina'il an'ami da kuma mallakar dabbobi, wa kanat nisa'ul arabi kafatan yashtaghilna bil ghazl, dukkan matan larabawa a lokacin ba su da wani aiki sai kadi, duk wata balarabiya ba abinda za ta maka in ba kadi ba, mun san kadi ko anya duk mun har yanzu ana yi eh yanzu an daina, shi yasa nace ina jin wasu da yawa duk ba su sani ba. Yawa wa zan tambaya ga mana kadi, eh kadi dai ma an kace kadi ai kawai an san kadi wanda ake yi da zare, yawa to shi yawa yanzu an daina ko an hanza nai ba ai ko an daina ba rashin bukatar sa ne yasa aka daina ba, ko ba haka ba ne, sakaci ne yasa aka watsar da irin waɗannan abubuwa ne, duk yana bukatar a dawo da su. Yanzu zaman da mace za ta rika yi ba ta iya komai din ba, ai gwanda su dawo da kaɗin dan in aka ce fa mutum yana wani abu alal aqalla yana dauke masa hankali daga wata damuwa ta rayuwa, ko ba haka ba ne, amma idan mutum ya zauna baya komai, musamman mata a gida, ka duba musamman matan mu an ba su kaga ba karatu, ba la karatun addini, la karatun boko, karatun da za a samu ko wani abu da za a yi ko da a cikin gida ne, la sana'o'i duk babu, haka suke a zaune a cikin gida, idan an samu abu a samu, in ba a samu ba kuma haka za a wuni, wani idan mai gidan bai samu ba haka za a wuni, ba abinda za a sha gidan nan in ba kunu ba, kunun an yi sa'a kenan, ba dabarar da za a aikata wani abu. Duk waɗannan abubuwan na gaskiya akwai wato da yaɗuwar zalincin harkar talauci da sauransu, to sannan kuma hakika kuma akwai ɗabi'ar mu shi ma ta lalace duka, ba za a rasa abin da za a yi da waɗancan tsofin abubuwan da muka watsar, inda za a dawo da su yanzu har yanzu suna da kasuwar da za su samu. Kun ga noman auduga da noman gyaɗa tunda aka samu fetur aka watsar da su a arewa, kuma kafin ka zo ka ce wai wani ne dan kudu ya zo ya makirce aka daina yi, mu muka watsar muka daina, ko ba haka ba ne, da idan ko a nan garin da idan ka je gonar auduga aka ce ana yankan lokacin da ake tsinkarta, za ka ga gona fari fat, kuma za ta kai wato wuri mai tsawo kwarai da gaske, tana da faɗi a lokacin nan, kuɗin da ake samu mun san abin nan shagon ofar da ke kallon abin nan gidan kwanan nan da ke kallon gidan liman da nan ake suri din abin nan auduga, da nan duk nan ake zuwa a store din su, wasu daga cikin sun san lokaci duk lokacin da ana neman noman auduga ne a lokacin, amma yanzu ba babu noman auduga, babu noman gyaɗa, sai ɗan kaɗan. Duk wanda yake ma bai wuce ɗan ya je ya kai kasuwa kaza ya sayar gyaɗan rufe asirin abin da zai sayo wani abu, a sayo ɗan gyaɗan ɗinki a ba matar in an taimaka mata kenan. Shike nan iya abin da zaka iya yi, bukatunka ne da kullum. Wanda za a ce yayi buhuna motoci da yawa an kai wurare, an je an yi amfani da gyaɗan nan, an yi wasu abubuwa, duk wannan abu ya zama labari. Ina da lalje da ake yi da anan ko 73 74, waɗannan farkon 70s din duk da lalje da ake cewa ana za ga hoton sa ana yi a tarihin Kano, duk anan birnin Kudu duk an yi waɗannan abubuwa. Amma yanzu ina suke? Ba za iya yi bane yanzu ko kuwa? Yanzu kaga kowa sai koma sai albashi albashi albashi. Ya kamata a haifo da dawo da waɗannan abubuwa, sawa'un gwamnati ta sa hannu ko bata sa hannu ba, ko haɗin ƙarfi wasu za su yi babban kasuwancin da wannan ba nasi ba ne, wato noma kai zan ce wanda ba nasi ba, noma ne kawai na kasuwanci mai ƙarfi. Wani zai ce to ai dama har shi ma kansa noma a yanzu ya koma duk hannun sai masu kuɗin ne za su bar ayi musu. Duk da haka dai in aka haɗa gwiwa za a iya yin wani abu. Mu matsalarmu ne muna da talaucin da yake kanmu iri-iri ne, wato ba wanda zai karanci Najeriya ya damu da halin da yake ciki, wallahi sai mutum yana waje. Zaman da muke a waje muna karanto Najeriya daga nesa ya ba mu damar wasu abubuwa ne, ka ji kana kishin ƙasar ita kanta, ka ji kuma kana jin takaicin ya al'ummarka suke haka. Saboda musamman kana zaune a wajen nan, ko labarai kake kallo, in ka ga an nuna Afirka to ko talauci ne ko yaƙi ko mene an shi ne, yawwa ko cuta, da talauci da yaƙi da cuce-cuce shi kawai za a nuna. Amma duk abin da muke da shi na alheri ba za a gan shi duniyar nan tana nunawa ba. Kaga dole ka ji ba daɗi, kuma kai ka san inda ka baro akwai alheri, ba gaba ɗaya ne wai ake rayuwa cikin wato sharri ba. Don haka akwai buƙatar mu sami wani garan bawul irin talaucin da nake faɗa, ni muna da iri-iri. Akwai babban talaucin mu, shi ne talaucin tunani. Kun yarda da wannan kalmar? Bahaushe yana da talauci hatta a tunaninsa. To akwai buƙatar a rayar mana da tunanin yadda za mu rayu shi kansa. Duniyar nan na'am wajibi ne, babban abin da ya kawo mu shi ne wato mu bauta wa Allah. To amma daga cikin subulun hanyoyin da za mu bauta ma Allah shi ne mu samu kwanciyar hankali da rayuwar da za mu samu natsuwa. Wani yanzu ana karatun nan za a ga tunaninsa shi ne in ya fita nan ina zai je nemo abin da zai kai. Ko ba haka ba ne? Idan aka ce an shifiɗa mutum da tunani mai kyau da sana'a mai kyau da komai, ya samu abin da zai ci na gobe yana da shi, ya iya ajewa. Ko ma bai kai haka ba dai, alal aqalla yana da wata hanya dai da zai fita daga wannan babban irin talaucin wanda ya kama jikin mutane kamar uwa da uba. A samu tunani da zai haifar da sana'o'i, a samu tunani da za a buɗe harkar noma. Abin da ni nake nufi shine sawa'un mu riƙa kallon abu, sawa'un da gwamnati ko babu. Idan kullum kana kallowa sai gwamnati ta sa bakin abu, to kullum ba za ka yi abun ba, kuma kullum idanka shine laifin wani laifin wani. Mun fahimci wannan abu? Mu yi tunani na yadda za mu haɗa kanmu mu yi wani abu. A wasu wuraren ana yin wannan abun yana yiwuwa. Wato duk inda ka ga ɗan adam, Allah maɗaukaki bai taɓa barinsa ba shi da tunanin yadda zai rayu ba. Ko wahala ce mutum ya shiga, ‘yan fashi sun biyo shi, ba shi da ƙarfi, ba shi da makami, Allah maɗauki yana hore masa wata ran wata dabarar da zai iya yaƙarsu in ya ga damar da, in ba wai bindiga ce da za a auna daga nesa ba. Yana kusa za ka ga cewa ba shi da ƙarfi, ku a sanin ku da shi ba mai ƙarfi ba ne, amma ranar sai ga ƙarfi ya bayyana gare shi. Ko ba haka ba ne? Saboda ya shiga wahala. Don haka talauci yana sa mutum ya yi tunani. To me ya sa mu ba ma tunani? Ana fidda dabaru na ƙere-ƙere, dabaru na kasuwanci, dabaru na noma, waɗannan abubuwan duk talauci ya kamata a ce ya haifar mana da mu yi zuciya mu yi tunanin yadda za mu rayu da kanmu ba tare da mun jira albashi ko kuma a ce yau an sace an sace an sace ba. Allah ya sa mu dace. Ina nake? Yau ina zancen mata ne ko? Cewa ba su da aiki sai kaɗai. Lakin kanatil amti'atu urdatan lil qurub. Sannan amma duk abin da ake dinnan, kayan da ake samu a yi na kasuwanci ko ƙere-ƙeren, to wani abu ne da daga an ce yaƙi ya taso, duk abin da kuka sassaƙa ɗin, duk abin da kuka ƙera, shi kenan sai a zo a kwashe. Wa kana al-faqru wal-ju'u wal-'uryu 'amman fil mujtama'. La ilaha illallah. yace da wato da talauci irin kukin din nan in zan kukin talauci kukin wanda ba komai gaba da baya ba kuma tunanin sa to da yunwa da kuma tsirin shi na rashin tufafin ma da za a sa a lokacin nan su ne manyan abubuwa ko ina ana samu kaga mutum yana yawo ba komai a gaban sa sai in ya sami dan bante ya sa kun san cewa a Afirka ne ma ake samun ganye a sa a da da ba wasu haka fuske saboda Afirka ma akwai ganyen to su can da ba bishiyoyi a Sahara ake wanda ba shi da komai ba dan bantan da zai sa haka zai tafi ya rika yawo duk wannan lokacin fa an same shi kun ga mu gode wa Allah subhanahu wa ta'ala mu gode mu Allah da ni'imar musulunci mu gode mu Allah da ni'imar kwanciyar hankali da ya bamu nas'alullaha at-tawfiq sai abu na gaba menene sai shi al-akhlaq ko dabi'u da halaye ne yau kullum yace la shakka anna ahli al-jahiliyyati kanat fihim danaya wa radha'ilu wa umurun yunkiruha al-aqlu as-salim wa ya'baha al-wujdan yace hakika su mutanen jahiliya suna yin abubuwa na kaskanci danaya da radha'ilu abu dai ne mana abin da yake dunuwi shine daga danaya jam'i ne na adna abu radha'il kuma abubuwan abun kunya da abun kaskanci da kuma al'amura dai wanda hankali yake inkarin su baya son su hankalin kuma lafiyayye kun san hankali iri-iri ne akwai hankali mai hankali akwai hankali mara hankali yawa hankali mai hankali shine wanda ya ga gaskiya ya fahimce ta ya bita hankali mara hankali ku shine wanda ba ma ya fahimtar gaskiya duk yadda zaka nuna masa abin da ya yadda da shi din nan kawai shine duk abin da zaka yi masa bayani ba zai karba kuma baya abu mai kyau sai mai da shi mummuna abu mummuna ya mai da shi mai kyau wannan hankali mara hankali kin wa ya'baha alwujdan da kuma jin da dan adam yake ji abin da dan adam ke ji a ransa shi ake ce ma wujdan feeling da dan adam yake da shi a zuciyarsa shi ma yaki wannan abu yana kyamatarsa yace walakin kanat fihim min da yace didda haka ba kun ji dabi'ar jahiliya ba to so yake ga maka to amma fa didda haka mutanen jahiliya din nan wato larabawa kanat fihim min al akhlaq al fadilah al mahmudah ma al mahmudah ma yaru'u al insan suna da wasu halaye kuma masu kyau wajen dabi'un da suke da mu'amala da junan su da shi wato abinda zai burge mutum ya ba mutum sha'awa shine yaru'ul insani wa yufdi bihi ila dahshati ya dimautar da mutum wal ajab ya kuma bashi mamaki fa min tilka al akhlaq daga irin wannan dabi'un na larabawa a wancan zamanin kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dabi'ar balarabe ce kuma har zuwa yau zaka samu irin waɗannan dabi'un basu fita daga gun larabawa ba yace al karam karimci suna da karimci mai yawa ko yanzu ne idan aka ce wato balarabe yayi bako a gidansa to duk abin da yake da shi shine fa yasa bakon nan ya ji dadi ya ji kwanciyar hankali komai talaucin sa zai yi bako karimci haka dabi'ar balarabe take su yana ganin kasawa ce a ce yayi bako ya kasa girma mashi baya jin kuma yayi bako ya gudu shi ka ga wannan zai jawo mutane abu kullun yana tunanin shi babba ko da ba wai dan ladan Allah ba a'a kawai a ce wani fa akwai karimci a gidansu to wannan babban abin alfahari ne abun balarabe kun ga lokacin da ma ba zancen ikhlasi ko a zamanin jahiliya ne yawa to a yanzu kuma a musulunci da abin ya hadu ga ikhlasi ga wannan to abin hakika yana nake da wahala irin su a dabi'ar balarabe in ba wanda aka irin halayen turawa yanzu suka canza musu tunani ba masu dabi'ar su masu addinin su masu kuma rayuwa ta su irin ta da a ce wani dan uwansa ya neme ya iya hurtawa da bakinsa ya nemi wani abu ma a gunsa to hakikatan da wahala duk yadda zai samu masa wannan abu sai ya samu ne wahala ta kawai yace yana son kaza to shi yasa su kuma a gunsu da wahala ka ji sun ja maka suna son abu saboda kama kai kuma Allah ya ba su irin wannan dabi'a din sai ce suna da alkaram wa kanu yatabaruna fi zalika suna yin tsere a irin wannan abun wa yaftakhiruna bihi suna alfahari da shi wa qad istanfadu fihi nisfa ash'arihi idan da zaka bi waƙoƙin da larabawa suka yi a waƙoƙin larabawa kun san larabawa akwai waka yawa irin wannan waƙe din nan da ake faɗa ba wai mai kiɗa ba yau da zaka wato da zaka kalli waƙoƙin su to gaba ɗaya sun kare rabin waƙoƙin su gaba ɗaya sun kare ne baina mumtadihin bihi tsakanin mai yabawa kansa saboda karimci wa muthnin ala ghairihi ko kuma mai yabawa wanin sa akan karimci yau har zaka ji wasu har ana buga misali da su ana cewa wane karimcin sa kaman Hatim at-Ta'i baban Adi ibn Hatim yawa ya shahara a jahiliya da karimci karimi ne sosai duk abin da ya mallaka zai iya sakin sa ɗan uwansa su samu mutane su samu sai sai kana rajul bar kuji yace mutum ya atihi dhaifu baqo zai zo masa fi shiddatil bardi a lokacin tsananin sanyi wal ju'i da yunwa bala ga ni kware ne ka tuno a ce ga tsananin sanyi kuma ga yunwa ka san yunwa lokacin sanyi daban take ko ba ka bane ana yunwa sosai lokacin sanyi yawa to ga tsananin sanyin kuma sannan ga yunwa walaysa indahu min almali illa naqatuhu ba shi da komai na dukiya sai taguwar sa guda daya wato raqumar sa allati hiya hayatuhu wa hayatu usratihi da ita yake rayuwa da ita iyalin sa suke rayuwa wannan raqumar guda daya yace fata akhuduhu hazzatul karam sai kamu da girgiza irin na wannan karimci din ya kama shi ya ji kamar irin sayoyin jikinsa suna rawa din nan dan an ce ga bako saboda murnar kawai ga bako bari ya kyautata masa sai kama kawai sai ya zama cewa fa yaqumu ilaiha sai ya tafi zuwa gun wannan raqumar fa yalbahuha ya yanka ta lidaifi ga wannan bakon nasa a zauna gaba daya a ci dan haka shi yasa har zuwa yanzu yana daga cikin babban abin da Balarabe zai maka in ya gaishe ka gidansa shine a yanka rago gaba ɗayan sa a zo a aje a zagaye a cinye shi kawai kai abin da kake so da shi wannan har yanzu dabi'ar tana nan abin su to irin wannan kenan sai ki so fa yazu huwa li dhaifi wa min athari karamihi daga cikin alamun ko wato tasirin karimcin su annahum kanu yata'ammaluna diyati alha'ila wal hamalat al mudhisha sukan dauki nauyin diyoyi da kuma wato daukan nauyin bashin wani yaji kawai ana bin wani bashi sai ya ce ya dauka ya dawo kansa kuma bashi da komai da dinka kawai saboda karimci ko ya dan ya burge ko kuma dai a ce eh kabilar su dai ba wanda yake ta karimci zaka yi haka ya kaji da zaka bashi to wato matukar kaunar juna da soyayya za ta iya haifar da waɗannan abubuwa duk da an bar jahiliya yawa yace ina ne fa yakfuna bidalika safkad dima saboda kawai su kame su hana azab da jini idan tsakanin wata kabila da wata kabila wani ya ci bashi ko kuma wani ya kashe wani kun ga biya za a biya ko ba haka ba kawai saboda kar ai wannan yakin zub da jini sai wani ya ce ya dauka shi zai biya wannan biya sai kawai ta zama bashi a kansa a zo a yi ta bin sa kun san nawa ake biya kuma a lokacin laƙumi 100 laƙumin nan da zaka zo ka samu wani guda ɗaya yake da shi kuma shi ma zai iya yanka ya baiwa bakon sa su ci tare da bakon to laƙumi 100 haka za a yi ana bin sa shine biyan mutum ɗaya to sai je ya dauka ya dora wa kansa wannan nauyin gashi kuma bashi da komai saboda kawai yana da karimci yace wa dhaya'il insani haka nan kuma don gudun kada dan adam ya tozarta وَيَمْتَدِحُونَ بِهَا suna yaba ma kansu da wannan muftakhirina ala ghairihim suna alfahari da wannan akan wasun su min ru'asa'i was-sadati wasun su wato ko shugabanni da jagororin al'umma ya zama cewa suna alfahari da wannan akan su wa kana min nata'iji karamihi daga cikin sakamakon wato wannan karimci da suke da shi annahum kanu yatamaddahuna bi shurbil khumuri to kaji wani abu kuma suna yaban juna wajen shan giya me amma abu yaban a cikin tabarkuzi yace lali annaha mafkharatun fi zatiha ba wai saboda shan giyar wai abin alfahari bane a kashin kansa a bal li annaha domin wai ita shan giyar ko ita giyar sabilun min subulil karam hanya ce da zasu sa su yi karimci wani zai je ya zauna a mashaya yace duk mai so kawai ya zo ya sha a aljihunsa mun banci abun kawai saboda wannan abun sai su ta alfahari da wannan wa mimma yusahhilu sarafa kuma yana cikin abin da zai sauƙaƙe wa mutum almubazzaranci yau ala nafsi ga kansa wa li ajli zalika kanu yusammuna ko yusammuna suna ambatan suna sama shajaral inabi bil karmi dan wannan ne ma har zuwa yanzu in ka tambayi balarabe meye asalin sunan bishiyar inabi inabi da shi suke yin giya a wancan lokaci ko har yanzu yawa sunan abinan bishiyar sa al karmu saboda mai an samu ta daga karimci mun gane yawa in kana karanta littafin larabci kaji al karmu da sukunin ra'u ba al karamu ba al karam da fataha shine shi karimci din in kuma aka yi sukuni aka ce al karmu shine bishiya ta inabi dan me saboda da ita ake yin wato giya suna sha suna alfahari suna yin wato karimci da ita wa khamrahu ita kuma giyarsa ana kiranta bintul karmi in ga duk sunan daga nan aka dauko bintul karmi wato yar bishiyar inabi karm duk dai daga yar karimci wa idza nazarta ila dawawin ash'aril jahiliyyati in ka duba wato diwani diwani dan ce diwani shine littafi da mutum zai rubuta waƙoƙinsa can larabawa haka ko in wata munasaba ta faru ko sai mutum yayi waka ko da ki ba larabawa wanda ya karanta larabci ma yanzu muna da ƴan uwanmu da suka karanta larabci sosai suna nan da yawa mutum zai zauna ko sai ya rubuta maka waka da larabci kuma wanda Allah madauki ya hore masa wato wannan baiwa din yace idan zaka duba yawa diwani shine littafin da mutum ya rubuta waƙoƙinsa to da zaka je ka duba ka karanta diwani ko dawawin na larabawa da waƙoƙinsu yace tajid zalika baban min abwabil madihi wal faqr zaka sami wato babi mai yawa ko abubuwa da dama maganganu waƙoƙi da yawa a babin mene babin abin da ya shafi wato yabon wasu da kuma alfahari yaqulu antara ibn shaddad daga cikin waƙoƙin antara kun san antara ko oni wanda ya shahara a jahiliya da dame ina masu karanta littafin adabi a cikin ku da ƙarfi wajen yaƙi da zarunta yana faɗa fi mu'allaqatihi a cikin mu'allaqat musa akwai waƙoƙin jahiliya da aka tara guda bakwai ko al-mu'allaqat as-sab'a na su imra'ul qais da su irin su antara da su nabiga da makamantansu aka je aka saboda alfaharin da suke da waƙoƙin har suka rataye su a jikin Ka'aba suna alfahari da wannan waƙoƙin sun fi kowanne daɗi akwai su an ruwaito wayar waya dai Allah ne ya san ingancinsu aka tattara su to an tara yana cewa wa laqad sharibtu min al-mudamati ba'dama rakada al-hawajir bil mashuf al mu'limi bizujajatin safra'a zati asirratin قرنت بأزهر بالشمال المفدم فإذا شربت فإنني مستهلك مالي وعرضي وافر لم يكلم وإذا صحوت فما أقصر عن ندى وكما علمت شمائلي وتكرمي يكي فإن وانا دن الفهري دا أبو بوان ديكي ينا شما ولقد شربت من المدامة بعدما ركد الهواجر ناشا ناشا ينا فتبو ياشا جيا yawa ya sha ya bugu min al-madama madama yanzu sai mutum ya bugu wajen shan giyarsa yawa ba'da ma rakada al-hawajir bayan rana ta tsaya ta yi sukuni an ce rakada shine ta tsaya wato lokacin da rana ta zo tsakiya ta tsaya tsam bil mashufi da abin nan dinari al-mu'limi wanda aka yi ma'alama mashuf suna cewa dinari al-majlumi wanda aka gwada shi aka ga cansa bi zujajatin sun ce nan ana nufin zujaja ana nufin kun ga an ce zujaja ana nufin kwalba amma nan sun ce kinaya ne na ita giya din kanta safra shi yasa aka wasafta ta da safra wato me kalanta wato rawaya rawaya domin kun san kalanta kenan zati asirratin ay zati khuyutin me layi layi yawa turinat bi azhara an kwatanta ta wato an tara ta da an hada ta da me ibrik ibrik shine tulun da ake zuba giya da shi shine azhar ma'ana an zuba ta cikin ibriki bishimali da hannu in an ce shi mallan ana nufin da gefen hagun a hannun hagu na shi mai bayarwa din kun san haka suke zama haka a zagaye wannan yana zagaye yana basu wannan yana basu wannan yana bayarwa to shi mai bayarwar da hannun hagunsa yawa mufaddami wanda aka yi makatmu aka rufe ta aka sa mata wato wani kyalle dan ya ƙara tace ta wato murfin bakin kwalbar an rufe shi ko yanzu aka samu ai akwai wani dan soso soso ko totuwa ko da ake rufe baki da shi yawa shine mufaddam yace fa idza sharibtu fa innani yace idan nasha in ji shi fa in ya sha giya yawa fa innani mustahlikun mali ina halaka dukiyata ne in ji shi wa irdi amma mutunci na wafirun lam yuklami yana nan a cike ba a taba shi ba ko ciwo ba a ji masa ba alkalmu shine rauni a ji masa rauni a jiki yawa wa idza sahawtu in ko ido na ya waye ma'ana hankali na ya dawo jiki na in ji shi fa ma uqassiru an nada bana takaitawa daga in shayar da wasu wato yin wato yalwar hannu ya zama hannunka kaman damina saboda wato ciyarwa kana ba wasu wa kama alinta shama'ili wa takarrumi kamar yadda ka san wato halaye na masu kyau da kuma karimci na in ji shi yake faɗa to kun ga wannan misali ne na mai na karimcin larabawa hatta wajen abin alfahari a babin shan giya Allah ya kiyaye mu shi wa minna ta'iji karamihi to lokaci yayi to an tsaye da mu lokaci yayi sai mu tsaya nan insha Allah ina sa ran ai darasi na gaba zamu iya gama shi har mu fara na sabab manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko dan ba shi da yawa insha Allah darasin gaba zamu shiga cikin ainihin waɗannan nas'alullahu ta'ala أن يوفقنا ويبارك فيما قرأناه وما درسناه وأن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا مباركين أينما كنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأن بي ورع الله ستربطوا تنبيا تنبيا بكي لوقون الدعاني تاتي ميجدانا زي أولي a ce makamin da addu'ar zaman lafiya Allah ya danna zuciyata to muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ba kawai ya danna zuciya ba kafin danna zuciya muna roƙon Allah ya sa albarka a auren da mai gidan zai yi kuma ita ma ta taya shi da wannan addu'ar in Allah ya sa albarka a ciki ita albarka wani suna ne ɓoyayye wanda Allah maɗaukaki shi kawai ya san ma'anarsa in aka sa albarka a ciki sai a sami koda mai wanda za a kawo miki ɗin mai kyakkyawan mai rashin kyan hali ne saboda albarkar auren nan sai mai da ita mai kyakkyawan hali wajen zamantakewa da ke dan dawowa fasan mace ba ta cika san a ce ƴan uwarta ko kishiyarta tana da kyakkyawan hali tsakaninta da mijinta ba ko yawwa to nan ita din ake wa addu'a to Allah ya bada zaman lafiya tsakanin mijin da matar tsakanin kuma ke da ita din ita ma Allah ya madauki ya ba ku zaman lafiya Allah kuma ya hana duk wata fitina Allah ya danna zuciyar ta ki kamar yadda kika ce dan abin sai an danna zuciya sai an yi hakuri wasu abubuwan kafin a yi su ne in akai kuma sai a yi ta ganin abubuwa wanda ba haka ake so a gansu ba amma tunda dabi'a ce da Allah madaukaki ya sa mana ita cikin jarabawar da zai mana ta yau da kullum to sai mu hakura mu karbe ta kar mu tadajjuri kar mu kuntata zuciyarmu kar mu zama mu faɗi kalmomi marasa alheri ko mu masa addu'a mummuna ko mu mata ita ma addu'a mummuna ita amariyar ko makamancin wannan dukkan ayi mu yi addu'a ta alheri addu'ar alheri nan tana dawowa ita ma ta shafe mu yawa muna fatan Allah madaukaki ya sa mata albarka ita din kanta a rayuwarta domin kasancewa ta rubuto wannan tambaya alama ce ta cewa ta kirkice ita kuma idan an nemi ai zaman lafiyar da ita insha Allah za a yi zaman lafiya da ita muna fata ko ba a nemi zaman lafiyar da ita ba ita ta nemi zaman lafiyar ta yi hakuri Allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarka gare mu baki daya da kuma dukkan mutumin da zai aure da ko ba aure ba ko kasuwanci ko aiki ko menene mutum ya sa gaba Allah ya sa albarka a cikinsa ya kuma sa albarka a dukiyoyinmu da ƴaƴanmu da ayyukanmu da zuriyarmu da dukkan abin da ke tare da mu wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum